sabautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka ta'ala shine mafaka madogara lokacin da aka shiga cikin kunci da dukkan bala'i ubangijin na farko ubangijin na ƙarshe babu abun bautawa da gaskiya da cancanta in ba shi ba kuma annan Muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa ne zababban sa ne khalilin sa ne badadin sa ne mafi alherin annabi da Allah ya taba kowa a bayan kasa kuma mafi girman mai ceto mai falala wanda Allah ma daukakin sarki ubangijin sa yace dashi innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne kuma su ma za su mutu tsira da amincin Allah tabbata ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taurari masu haske cikakku da wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashi alƙiyama bayan haka ya koyi wani musulmi ita mutuwa gaskiya ne haƙiƙa ce tabbas shi ba wanda yake ƙaryata ta mumini ballantana kafiri ko kafiri ballantana mumini ko mumini ko kafiri ba mai ƙaryata mutuwa duk arnancin mutum ya yadda akwai mutuwa ya yadda akwai ƙarewa kinan babu dawama a wannan gidan babu tabbata a wannan gidan ita ranar lahira ita kuma ita ce bayan mutuwa ita ce ranar da Allah zai yi wa mutane adalci duk wanda aka zalunce shi Allah sai ya mayar masa abin da aka zalunce shi duk wanda aka shiga haƙƙinsa Allah sai ya kwato haƙƙinsa ya biya shi ita ce yawmul adli ranar adalci ita ce kuma yawmul jaza'i ita ce ranar sakayya ka tuna wannan rana kai tanadi don ita kuma ka shirya mata ɗan uwana musulmi Allah ya ce duk wata rai sai ta dandane mutuwa za a cika muku ladan ranar tashi alƙiyama duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya rabo ta inji Allah yace rayuwar duniya ba komai bane illa dan jin dadi ne kadan mai cike da rudi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur masu hikima suna cewa mutuwa bata taba shiga gida daga cikin gidaje ba face sai waɗanda mutuwan nan ta shige su sai sun yarda da abin da Allah ya yanka musu ko suna so ko ba su so ba yanda za a yi indai aka zo aka dauki daya a cikin ku a gidanku to sai kun yarda kun aminta a lokacin zaka ga mutanen gidan kowa ya himmata wajen tunanin lahira wanda baya rike charbi ma zaka ga ya zo da charbi wajen ta'ziya kowa zai nuna shi na Allah ne saboda ya ga dan uwansa ya mutu amma me yake faruwa bayan mutuwan sai ya manta sai ya kauda kai duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu za a yi maka jimami a ranar da ka mutu wanda ya damu da kai ne zai yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana jajanta masa yana cikin damuwa kuma wallahi har ƴaƴanka da iyalanka duk inda ka ɗauki sati ɗaya sati biyu an fara mantawa da kai kana can katin kari wani bala'i sabo da ka shirya masa ko baka shirya masa ba mai hankali a cikinmu mai tunani shine yake tuno cewa duk waɗannan da suke kewaye da shi fataran za su rabu da shi kuma za su manta da shi wallahi ƴaƴanka sai sun manta da kai da yawa yau idan ka mutu aka binne ka ko shekara ɗaya ba za ka yi wa ƴaƴanka sai sun manta inda kabarinka yake saboda ba sa ma zuwa su kai ma ziyara ƴaƴa duk sun manta kabarin ubansu sai a ce ciyawa duk ta tsiro mun manta inda yake ba za su je ba kuma ana buƙatar su rinka zuwa suna maka ziyara suna maka addu'a ba wanda yafi cancantan ya je kabarinka ya maka addu'a irin ɗanka da ka haifa amma ba wanda yafi saurin manta kabarinka kuma yau irin ɗanka sai wanda ka yi masa tarbiyya sai wanda ka kula da addininsa ka sani kai din da kake ganin ka mai muhimmanci yau gobe baka da muhimmanci a wajen su da an danna ka cikin ƙasa aka lullube ka aka rufe ka shikenan zaka je ka tunkari abinda aka ce ka yi ne dan wannan rana haka mai hankali a cikin mu shine yake mai da hankali akan wannan rami da zai je a binne shi matsatsar rami bai da fanka bai da window bai da katifa bai da ruwan sanyi bai da komai babu abinda zaka tarar a cikin wannan guri aikin ka shine shimfidar ka aikinka shine mayafinka, aikinka shine windanka, aikinka shine air condition ɗinka, shine fankanka, shine wutarka. Duk aikin da ka aikata shine zai rinka zuwa maka, yana maka hira, yana dauke maka kewa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka za a maida maka shi, ku rinka hira da shi. Mummunan aikinka kuma shine bala'inka, shine tashin hankalinka tun a cikin kabari kafin a kai ka abin ne. Muyi wa kanmu tunani da irin wannan rayuwa da Allah ya ce mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwa ce wacce take cike da rudi. Matarka da kake tare da kai, Allah take ta gama ta gaba ta sabon aure. Wata ma wallahi kafin ka gama wata hudu da kwana goma nan, tuntunin ta fara soyayya. Tuntunin me abin damuwa da wannan duniyar, me abin tada hankali da ita, ciki take da yaudara. Allah ya gaya mana, ɗanka da ka mutu ka bari burin su yi rabe abin da ka bar masa, ta rikici a kan gidajen da ka bari da motocin da ka bari, takalminka ba za su bari ba sai sun raba, wandonka sai sun raba, silifas ɗinka sai an raba, komai naka sai an raba. Mai karɓa ya karɓa, wanda za a sadakar da shi a sadakar da shi. Shikenan, matarka kuma za ta je sake sabon aure. Shikenan, rayuwa ta tafi. Ya labarin wani yana can abin da ya tarar da shi ce. Akwai tashin hankalin da ya wuce wannan, akwai damuwar da ya wuce wannan. Matan nan taka ba zai hana ta sake sabon aure a yi mata guda ba. Yiririri kana kabari. Wata ko haƙura ba ta iya yi da waɗannan watannin, wallahi sai ta fara soyayya da wani. Ai ta zuwa ana neman ta, sai dai in ka tafi ka bar mata nauyi, to wannan shine kam za ta dade ba wanda zai bi kadunta. Amma idan da dan abin duniya, ita ma ba za ta zauna ba, danginta ma ba za su kyale ta ba, haka rayuwar take. To dan me za ka zo ka kashe kanka kana tara waɗannan mutanen, ka ci bashi ka tara musu, ka dawo kanka bala'i saboda ƴaƴanka da matanka, ka zo ka mutu kuma sun tafi sun manta da kai. A barka da biyan bashi a cikin kabari, a barka da bala'i da tashin hankali, ka zo ka ciwo haram don ka faranta waɗannan mutane wanda baka da tabbas a kansu bayan ka mutu. Dole mu gaya wa kanmu gaskiya, dole mutum ya tsaya wa kansa kiyamul layli, ya taimaki kansa kuma ya gina wa kansa lahira da zai je tarar da ita. Baka da wani gida in banda gidan da ka gina wa kanka tun kana nan duniya, ka gina wa kanka kiyamul ladar mar'i ba'da al-mauti yaskunuha illa allati qabla al-mauti baniha. Dan haka ‘yan uwana, mu sani akwai ranar adalci, akwai ranar hisabi, akwai ranar sakayya, ita ce ranar kiyama. Amma kiyama ba za ta zo ba sai an yi mutuwa. Allah ya ce lallai sai kun mutu, kuma lallai ne, lallai ne, lallai ne babu makawa. Wannan mutuwa ɗin ta zama tilas. Ita mutuwa ita ce ne hayatu kulli hayy, ƙarewar dukkan rayayye. Duk wanda yake raye, in an ce ya mutu to rayuwarsa ta ƙare. Duk abin da in bishiya ce ta ƙare ta mutu. Idan mota ce aka sassara ta ta mutu, idan keke ne aka tsuntsinka shi ya mutu, in dan adam ne ya daina motsi ya mutu. Ba wanda yake dawama, kuma zai dawama a cikin wannan duniyar in ba Allah ba. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, lallai ita mutuwa daidai take akan kowa da kowa. Duk dan adam da ka sani, da mawadaci, da talaka, da karamin yaro, da babba, da sarki, da wanda yake mulka, da namiji, da mace, da annabawa, da manzanni, da sauran mutane, da sahabbai, da kuma dukkan wani wanda ka sani mai karamin daraja da mai babban daraja, sunan abu ɗaya ne ake shine mutuwa. Lallai mutuwa ba ƙarewar duniyar ne kadai ba, to akwai wani abu bayan duniyar ta ƙare. Halka ce, wato wani wani kewaye ne na biyu bayan an mutu. An gama rayuwar duniya alhayatul dunyawiyya, in an mutu za a shiga alhayatul barzakhiyya. Wa min wara'ihim barzakhan ila yawmi yub'asun, rayuwar da za a zo ayi kuma lissafi kafin a tashi kiyama. Rayuwar da mun uku ce, rayuwar duniya, rayuwar kabari, rayuwar lahira. Haka duk wanda ya mutu yanzu yana mataki na biyu ne, bai je lahira ba tukunna, yana rayuwar barzakhu ne. Kiyama kuma babban tashin hankalin ki. Ina fatan muna fahimta, muna fatan Allah Ubangiji ya bamu kyakkyawan cikawa, mu yi tarayya da annabawa da manzannin Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan ku sani cewa mutuwa wani abu ne da Allah ya kaddara wa mutum, dole sai ya bita. Wani ya ce tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabili lastu fiha bi awhadi, ya ce wasu mutane sun yi ta burin na mutu na mutu, kullum cewa suke a kashe ni in mutu. Ya ce hanya ce wacce ba ni kaɗai zan bi ta ba. Duk wanda ya burin wani ya mutu, to kar ya tsammani in wani ya mutu shi ba zai bi hanyar ba. Kai ma sai ka bi. Yanda ka kai babanka wallahi kai ma sai an kai ka. Yanda ka kai matarka wallahi sai an kai ka. Yanda ka kai malaminka kai ma sai an kai ka. inda ka kai makocinka sai ma kai ma sai an kai ka dauka kai din kafi karfin mutuwa ne afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un tsammanin ku mun halice ku ne dan wasa wasa mun ba za ku komo zuwa gare mu ba fata allahu malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا هو شريد yake gani ba za ta mutu ba sai da abin da aka rubuta mata na ajali marsum tabbatacce kuma duk wanda yake nufin duniya Allah ya ce zamu bashi duniya wanda yake nufin lahira zamu bashi wani bangare na lahira amma da sanu zamu yi sakayya ga masu godiya babu ran da za ta mutu sai ajalin ta ya kai in za su yi ta daka ka a turmi idan dai ajalinka bai kai ba sai sun gama daka kuma za ka ga kana numfashi duk abin da za su yi ma sai in ka mutu dan haka ba abin da yake sa mutum ya mutu sai Allah kuma sai ajali ya zo al-marsu shine likulli ajalin kitab illa bi iznillahi kitaban muajjala dole sai wannan ajali ya zo za a mutu dan haka duk arzikin da Allah ya rubuta maka sai ka ci shi kafin ka mutu ruwan da zaka sha sai ka sha kafin ka mutu numfashin da zaka yi sai kai kafin ka mutu duk abin da zaka kashe sai ka kashe kafin ka mutu duk abin da zaka gina sai ka gina kafin ka mutu duk abin da zaka dinka sai ka dinka kafin ka mutu wallahi komai sai ka yi shi tsoro baya hana mutum ya mutu tsaba tsoro yana jin tsoro yana kiyayewa kar ya mutu baya hana mutum ya mutu fargaba da jin tsoro da firgici baya hana mutum ya mutu sannan kuma koya baya hana mutum ya mutu kuma baya ƙara mutum ajali sannan kuma jarumta ba ta kashe mutum da wuri jarumta a ce ai ya zama jarimi ne saboda jarimi ne shi yana kai kansa halaka ba zai sa ya mutu da wuri ba tabbatuwa da kaiwa farmaki shi ma haka baya sa ya mutu da wuri la yuqassiru ko la tuqassiru umra tsoro da jin tsoro da firgici da wayo da dabara da makalewa baya hana mutuwa dan haka ajalin da aka rubuta baya tawayewa kuma baya karuwa ba wanda zai mutu sai da kaddarar ubangiji tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa yu'ammaru min mu'ammarin babu wani mai nisan kwana da za a raya shi yayi nisan kwana wala yunqasu min umrihi ba wanda za a tauye masa umurin sa shekarun sa illa fi kitab sai a cikin littafi mai nisan kwana Allah ne ya rubuta mai gajeren kwana Allah ne ya rubuta wallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala Allah ne ya halice ku daga tabo kuma ya hukunta ajali ya hukunta lokaci wa ajalun musamman indahu da kuma lokaci ambatacce a wajen sa tabaraka ta'ala akwai lokacin mutuwa akwai lokacin da zaka hadu da Allah tabaraka wa ta'ala li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta tana da lokacin ta fa idza jaa ajaluhum in ajalin su lokacin su yazo la yasakhiruna sa'a ba a jinkirta musu daidai da sa'a dan wani lokaci wala yastaqdimun kuma ba a matso da su lokacin su bai yi ba ainihin wato a ainihin wato matar da su dole sai lokaci yayi walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajjaa ajaluha Allah baya jinkirta wa rai in ajalin ta zo komin da'anka komin biyayyanka kuma komin barnarka in lokaci ba ruwan Allah da yawan sallarka da yawan ibadarka yace bari ya barka ko yawan iliminka ko yawan wa'azinka ko yawan da'awanka ko yawan taimakon mutanenka ko yawan infakinka ko yawan kaza dinka abinda Allah yake jinkiri wa dan adam ya kara masa kwanaki shine sada zumunci wannan kam Allah yayi alƙawari mai sada zumunci Allah yana kara masa kwanaki ya ku yan uwana ku sani cewa malamai suna cewa wato ita mutuwa ba karewa ne gaba daya ba sannan kuma ba karshe bane ba in an mutu din ku sani ba karshe bane akwai wasu rayuwan da na gaya muku guda biyu rayuwar barzakhu da rayuwar kiyama kiyama ita ce ta karshe kuma ita ce babban tashin hankali shine fitina ita mutuwa yankewar rai ne daga gangan jiki da rabuwar sa rai ne kawai za a cire shi a gangan jikin ka rabu da shine mutuwa sannan a samu hailula a shiga tsakani a dace tsakanin a cire ranka a bar gangan jiki to shine mutuwa kenan tabadduli halin canjawar wani hali ne da kana halin rayuwa yanzu zaka zama halin mamaci tiqal darin min intiqalu darin ila dar ka tashi daga wani gida ne zuwa wani gida kuma wannan mutuwa min azamil masaib malamai suka ce mafi girman masiba da Allah yake jarraba dan adam da shi a duniya shine mutuwa kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambaci mutuwa da masifa da kansa Allah ya ce fa asabatkum musibatul maut masifar mutuwa ta same ku da kansa Allah ya ce mutuwa masifa ne duk abin da Allah ya ce masifa ne da kanshi wallahi ya kamata ka shirya masa dan haka ita ce al-musibatul kubra wal waziyatul uzma to musifar da tafi mutuwa ita kuma gafala da rafkana da kin tuna mutuwa shine masifar da ta kowace bala'i wanda i gafala irab kana baya ma tunatar da kansa mutuwa da kau da kai dangane da mutuwa akwai wadanda ba sa so a musu maganar mutuwa kuma ba sa so ambata musu mutuwa sai su ga an shiga rayuwar su an illata su rashin tunanin mutuwa babbar musiba ne tafi mutuwa rashin aiki dan mutuwa din babbar musiba ne tafi mutuwa ake cewa da za a nuna wa dabbobi dabbobi da kake gani albahaim da sun san mutuwa kamar yanda kuka sani to ba za ku taba cin wata dabba mai kitse da nama a cikin ta ba da dabba ta san masifar mutuwa da tana jin wa'azi akan mutuwa kamar yanda kuke ji ƴan adam masu taurin kai to wallahi da ba dabbar da za ta ci abinci ta yi kiba har ku yanka ta ku samu kitse da nama a cikin ta amma me yasa su ba sani ba dabbobi ne sai dai a yanka su kawai amma kai dan adam kullum ana tunatar da kai mutuwa mutuwa amma ba za ka yi wa'azi ba sai ranar da ka ji ka a cikin kabari ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin Allah ce ku da ku imani ku ji tsoron Allah ko ci rai ta duba abin da ta aikata ta gabatar dan gobe Allah ya ce akwai gobe wallahi ba yau bane kadai akwai gobe wace ce gobe ita ce ranar kiyamarka wattaqullaha ya dade maimaita ayar fa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ku ji tsoron Allah ya dade cewa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun Allah sai ya ba ku labari dangane da abin da kuke aikatawa kada ku zamanto irin wanda suka manta Allah Allah ya mantar da su kawo kansu sune fasikai da yan na da yan wuta da yan aljanna ba daya bane la yasawi ashabul nari wa ashabul janna yace ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune masu rabauta aya tana kwadaitar da kai ne kai ta aiki dan ka zama dan aljanna kowane dayan ku ya duba me ya gabatar wa kansa na alheri da zai kubutar da shi sannan ya duba wani mummunan aiki ya aikata da zai iya halakar da shi dama abu guda biyu ne ko dai kai alheri ya kubutar da kai ko kuma ka aikata sharri ya halakar da kai amalan salihan yunji ko kuma sayyi'an yubiqo mai kyau da zai kubutar da kai ko mai mummuna da zai halakar da kai ku yi kanku hisabi yan uwana kafin a zo a yi muku hisabi yi wa kai hisabi kafin a yi maka hisabi yana sauƙaƙa maka babban hisabi duk wanda kullun yana yi wa kansa lissafi menene na alheri in ƙara menene na mummula in rage to wannan zai samu sauƙin hisabi ranar tashi alkiyama amma halakaki a cikin mutaqabbi rafkananne shine wanda bai yadda mai lissafa wani aiki na alheri ba baya yawaita nafila baya yawaita ibada baya yawaita aikin alkhairi baya yi wa kansa lissafi ya rafkana ga wannan duniya wadda take bata da tabbas bata da garanti gidan rudi gidan tashin hankali gidan bakin ciki gidan damuwa yau in kana farin ciki gobe kana cikin bakin ciki yau wannan ya faranta maka gobe wannan sai ya kulla maka sharri ya kulla maka masifa ya kulla maka bala'i haka rayuwar take kullun wancan daban wannan daban na yau daban na gobe daban dan haka kowanne ɗaya daga cikin mu yau kansa hisabi kafin Allah ya tsare shi mai hisabi ku duba me kuka tanadar wa kanku na ayyuka na ƙwarai saboda ranar tashi alkiyama ku da ranar da za ku tsaya a gaban Allah charkwai charkwai kowane ɗaya a cikin mu sai ya tsaya gaban Allah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu ɗaya a cikin ku face sai ya tsaya gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma wallahi sai Allah ya magana da kai babu dan tafinta tsakaninka da ubangiji tabaraka wa ta'ala sai Allah ya tambaye ka sai Allah ya magana da kai kar ku manta da ambaton Allah idan kuka manta ambaton Allah da zikiri sai a mantar da ku kyakkyawan aiki da zai taimake ku lalle ku sani dukkan sakayya da za a yi maka abinda ka aikata shi zaka tsinta nafila nawa kai ka tambaye kanka nafila nawa kai ka tambaye kanka nafila nawa kake ka tambaye kanka zakka sadaka wace kake bayarwa wanda Allah ya daura maka na biya ko kuka rike baka biya shin kana ma yin sadaka ba zakka ba sadaka kana cirewa aljibinka ka bayar ko kuka daina sadaka da amma na tarbiya kaga haka kawai mutum zai sai kuli-kuli ya sadaka yanzu kuli-kulin ma ba a yin sa saboda ba a yin sadaka sai yan kananan abuwa ana rabawa yara yanzu an daina yi in yaro ya ci sa asiri a shafa kansa a ce ai masa wasa da dariya amma ba za a bashi komai ba da ku an san manya suna sadaka da masallatan juma'a cike suke da mabukata ana ba su aka daina ba su aka dauko akwatunan masallaci a sa sadaka sai su wuta da watanni ba ko kobo a ciki an daina ba da sadaka an daina ba wa musakai a waje an daina ba wa shi kansa masallacin da ake sallah to a makotanka kana sadaka ba kai a hanyar kasuwarka kana sadaka ba kai to a ina kake sadaka baka san sadaka ita ce maganin masifa ba baka san sadaka ita ce za ta kubutar da kai daga bala'i ba yanzu kullun kana fita Allah yana baka amma ba za ka dauka ka ba wani ba kullun kana ta sawa aljihu kullun amma ba za ka dauka ka ba wani ba sai ran da ka rasa za ka koma ga Allah zaka san cewa ba wani yana da amfani amma in wani ya baka zaka ji dadi lokacin da wani ya dauka ya baka zaka yi godiya amma kai baka iya dauka ka ba wani mu fa gaya kanmu gaskiya mu yi kanmu hisabi mu yi kanmu lissafi mu ce me ki kawo kanmu duk abin da muka dauka muka bayar to mun gina kiyamun mu ne duk abin da muka koye kuma mun gina gangan jikin mu ne shi kuma gangan jiki ribewa yake a duniya ne babu lissafin sa da zai kara maka komai ba aikin ka na alheri shine zai dare da ka nawa kai sadaka ta zakka nawa ka bayar nawa ka ciyar saboda Allah miskini nawa kake taimakawa kai yanzu a rayuwar ka kana da wani miskinin da kake taimaka masa kana da shi guda ɗaya miskini da kake dangin ka ne ko dan uwanka ko makocinka ko abokinka wannan shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi kafin a yi muku hisabi kowannen mai duba yana da wani miskini da yau in ya mutu Allah zai ce ga wani kana taimakon sa kana da shi cikin kanwar mahaifiyarka ko kanin mahaifinka ko dan uwanka ko kaninka ko danginka ko makoci ko aboki ko a masallaci da kuke haduwa ka san wani miskini ne ka taba daukan 2000 ka bashi ko 3000 ka bashi kun kewaye gefe kace ga wannan ka je kai cefa ne ka taba yi a rayuwarka kai baka da wani wanda kake taimakawa amma kullun Allah yana taimakon ka wani fakiri ka ciyar a gidanka abincin gidanka kai kadai kake ci ko ko akwai almajirai da ke bayar ko kana ba makota miskini nawa ne a gidanku a cikin danginku makotanka nawa ne ba su iya kwana su ci abinci ka taba yafa musu ka taba tsakura musu kana cire danyen abinci kana bayarwa ko kuma idan an dafa ana dafawa sama da bukatar gida a ba wasu ana yi akwai wanda almajirin gidansu da yake masa wanke wanke ce fada yayin ce kar a sake bashi abinci shi biyan sa ne ya zai iya bashi kudi kuma a bashi abinci yace kaza kudi ko in baka kudi ko abinci yaron yace kudi nake so da haka da za a ba wa wani abinci ba asara 10 da 100 na rantsa da Allah duk wanda ka ciyar da shi sai Allah ya ciyar da kai duk wanda ka taimaka wallahi sai Allah ya taimake ka waɗannan duk kike ganin su Allah ne ya baku arziki yake baku dan ku taimake su Allah ya dada buda muku ai a duk lokacin da Allah ya turo wani yace ba ni to ta dalilin innama turzaquna bidu'afaikum ana yi muku arziki ne saboda masu raunin da suke karkashin ku kuna taimakon su wannan kawar mahaifiyarka da kake taimakon ta lokaci bayan lokaci wata kila ta dalilin ta Allah yake maka budi a kasuwa wannan wadanda kake rufa asiri kake dinka musu rigar sallah kake rufa musu asiri kake ba su abin da za su ci ko kake dan taimaka musu lokaci bayan lokaci wataƙila ta dalilin su Allah yake maka budi in ka sa abu a gaba amma mutum ya zama a rayuwa kullun a toshe yake kawai baka yi wa kowa komai kuma kai jira kake a baka kullun ne ma kake yi wallahi baka yi wa kanka hisabi ba duka wannan abuwa ya kamata mu taimaki kanmu mu tambayi kawo kanmu mutum nawa ka taba yi wa dinki kai kuma sau nawa ka dinka wa kanka kai lissafi tunda ka zo duniya sau nawa ka dinka wa kanka riga to sai kuma ka tambayi kanka wannan hisabi ne wa kai riga nawa ka taba dinka wa wani ba fa irin rigar ka ba a wanda bata kaita ba to in baka dinka ba riga nawa ka taba dauka ka bayar wani fa in ta mutu ma sai dai ya sa ta ya dinga goge falo da ita ba zai dinke ta ya gyara ya ba wani ba sai dai ya goge falo da ita ko ya goge mota da ita wani mai kokari shi kuma wuta ma yake samu su alhali dullah na ce tsumman ka akwai wanda yake da bukata nan kusa ba nesa ba muna da mutane yanzu a gidajen kurkuku tsofaffin kayan da muke sa in mun kai musu dawawa suke karba dawawa suke karba wallahi da warwaso ka gama saka riga wani ya karba ya ta murna da shi da abokinsa yana jin dadi saboda ya shekara 7 8 9 ba uban da ya kawo mai riga ko wanda wannan tsohuwar rigar da ka bayar da ita yake rayuwa. Makocinka nawa ne bai da rigar kirki, ka wanke ka goge ka sa turare ka dauka alida ka bashi, Allah zai maka albarka. Nawa ka ba tsoho, nawa ka dinka marayu, nawa ake da shi daidai da plan din yadi, mu dinka musu mu ba su, nawa ne ba ma iya yi. Rayuwa ta zama abin da ta zama, sai dai Allah ubangiji yake yi. Azumi nawa kai nafila, ka lissafa a shekarar ka gaba daya azumin nafila a shekara guda nawa ne, ka buga ka gani duk wata da ka sani yana dauke da azumin sa na nafila guda nawa kake yi. Kwanakin da aka ware ana yin azumi na nafila kana yin su? Sannan azumin da aka ce Annabi yana yi duk sati Litinin Alhamis kana gwadawa? Ko da baka yi duka ba kana iya yin daya? In baka iya yi kana iya yi guda uku a wata daya? Duk wata dai kai waya uku kana iya yi? Kana iya ayyamul bayt 13 14 15? Ko baka ma san kwanaki sun kai 13 14 15 ba, ku sani ba? Baka da waɗannan abubuwan su ne za su kubutar da kai. Kiyamul layli nawa kai? Kam kumta wa kam asharta? Sau nawa ka tashi da daddare? Sau nawa kake tashi? Karfe nawa kake tashi kullun dare? Ko ku asubahi ma baka zuwa? Wata mata ta ce yau miji na shekararsa 9 tun da ya aure ni bai taɓa tashi asuba ba, da ƙyar Allah ya taimaka bana ya fara tashi. Shekara 9 baya tashi, in an tashi shi ya tsuka ya tsaki ya ce ina ruwanki da ni. ‘Ya’yansa suna kallonsa, wallahi tallahi ‘yan uwana, a cikin ‘yan uwanku da abokananku da wanda kuke mu’amala akwai wanda ba sa tashi asuba. Ka nutsu, akwai wanda ba za ka taɓa ganinsa a masallaci da asuba ba. Ka nemi wani masallaci yake zuwa da asuba ba za ka sani ba. Akwai wanda bai da rabo sallar asuba, bai da rabo. Amma fa a kasuwa sai ya riga ka zuwa. A ofis kuma yana da sammako, aikin gwamnati, aikin fayin, aikin albashi. Amma kasul a wajen ibada. Akwai wanda ya ɗeba shekaru bai ji huduba ba. Shekaru ya yi na juma'a bai ji huduba juma'a ba. Kullum sai an tada sallah yake. Ya ɗebi shekaru. Ya ɗebi shekaru. Haka yake rayuwarsa kuma bai damu ba. Babu kuma wanda zai tambaye shi. Sau nawa ka taɓa tashi kafin asubahi? Kam asharta, da Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun. Bayan Allah na kwarai. A lokacin sahar suke yin istighfari dab da asubahi. Kana yi ko baka yi? Ko kana dogon bacci a lokacin? Ka kwana kana chatting da waya. Mutum ya ki bacci har karfe 2 yana online. Karfe 3 yana online. A zo a buga karfe 4 da wani abu ya tashi. Yayi wa ƴaƴansa addu'a, yayi wa iyalinsa addu'a, yayi wa rayuwarsa addu'a. Duniyar ma da yake nema ya roki Allah ya bashi ita, bai da hankali. Yana ta bacci asubahi baya iya tashi. Me ya za a iya tashi? Saboda bai kwanta ba sai karfe 3. Wayarsa ita ce aboki hiransa. Da haka wayarsa ta hana shi zuwa asuba. Kallon fim ya hana shi zuwa asuba. Chatin ya hana shi. Surutun banza, kallon banza, ture-turen banza. Bai biya hakkin iyalinsa ba, bai biya hakkin gangan jikinsa ba. Yanzu mutane hira suke. Hira! Hira! Da wallahi ma za ga mutum in ya kai 12 bai bacci ba yana wuu. 12 ban yi bacci ba? A ina. Yanzu ku karfe 2 ne ai. Karfe 2 ne, karfe 3. Haka muke rayuwa. Yaya za a yi a gamu asubahi? Ki sa duk masallaci idan ka je, in Allah ya so da asuba sai ka gama cika sallah. Duk masallaci. Ko dai rabin masallaci, ko kuma kwatan masallaci, ko fiye da rabi suna rama raka'a ta biyu. Saboda duk mutane sun rafkana. Ba a zuwa masallaci da wuri. Me yasa? Waɗannan wayoyin da suke hannun mu. Jama'a muna magana ne akan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mu yi wa kanmu hisabi da lissafi kafin a yi mana hisabi. Sannan kuma me ka gabatar wa iyayenka? Duk wannan hanyar shiga aljanna ne da kuma kare kai daga fitinan mutuwa. Muna magana ne akan mutuwa. Yaya zan kare kaina daga bala'in mutuwa? In ma ta zo ba za ta zama mun bala'i da musiba ba, duk da Allah ya ce da ita musiba. To amma ya zan sauƙaƙa wa kaina? Me kai wa iyayenka? Na ɗa'a. Me kai wa iyayenka na ciyar da su da taimaka musu? Yau iyaye su suke bauta akan yaya, amma yaya ba sa bauta akan iyaye. Tun da ka haifi ɗan kake masa wahala, tun yana cikin mahaifiyarsa. Kuɗin awo kawai da ka biya wa uwarsa ba za ka yi ƙirgawa ba. Wataƙila zai iya gina maka wani aji guda na firamare. A haife shi baka huta ba. Shayar da shi baka huta ba. Tsotsonsa baka huta ba. In an yaye shi baka huta ba. In ya shiga makaranta baka huta ba. yau ƴaƴan da ƴaƴa idan ka zo baka iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴa guda uku duk wanda yake da ƴaƴa uku hudu biyar yana talaka billahi alazim kuɗin makaranta kawai ya ishe shi balaki wallahi ba za ka iya biya musu lokaci guda ba sau uku za ka biya kuɗin makaranta a shekara sai dai ka zabi biyu ka biya musu a wannan watan wani kana ta sulhu da hukumar makaranta ba za ka iya ba kana ta bauta akan ƴaƴa kana gama biya gashi ta dauki ciki wasu shekara ta zo ga biyan kuɗin makaranta ga sabon ciki shi kuma ya zo ga kuɗin haya in baka da gidan zama ga abinci yayi ƙasa ga shekara ta zo ramadan ya zo ga magana karamar sallah ga magana babbar sallah mallam shi yasa mutane za ga suna furfura yanzu mutum yana yaro sai ya tsufa wahalhalu iyali nauyi da kake ji ana maganar nauyi wahalhalu ga babba ciniki a kasuwa hanyar samun yana yin ƙasa kullum hanyar samun kan ka lura baya-baya yake saboda fitinar zamani ga nauyin iyali ga nauyin ƴaƴa wala su sun ishe ka karasa yadda zaka yi kuma ga rashin bin Allah to ga iyaye kuma su ma suna jira ka gama wahala akan ƴaƴanka ka girma ba za su taimake ka ba ka duba ƴaƴanka alaji mutum 15-20 wani yayi digiri wani yayi masa wani yana kasuwa wani yana da shago wani manager company wance ta ruwa ne dukkan su ga baki ɗaya kai ka biya musu kuɗin makaranta ba uban da ya taimake ka haka ne idan kaga tsohon nan kai ka san me ya tsofar da shi tsabar wahala akan yayansa amma wallahi tallahi maganin ciwon suganka da ya same ka yanzu a ƙarshen rayuwa da ciwon kafarka da hawan jininka waɗannan yaya guda 15 da ka mallaka da ka musu wahala ka biya musu kudin jami'a da university ba za su iya biya maka kudin magani ba sai an yi karo-karo duk wata sai an buga wai sai an yi group wai akan kudin sugan baba kayan shayi da za a sai maka na Ramadan sai an yi taro an yi meeting jama'a ya kamata mu taimaka wa ubanmu ya kamata a taimaka kayan shayi dan bala'i kai kuma ka gama wahala akan su ina maka wannan bayanin dan ka gane wannan rayuwar a cike take da ruɗi ka wahala ka bautu ba wanda bai wahala akan yayansa ba wanda bai gigita akan yaya duka in yaya ce budurwa ka gama wahala akan ta ka kai ta jami'a ta yi karatu ka biya miliyan kaza ta yi ilimi ta yi komai sai kuma wani ya zo ya aure ta idan ya aure ta in ma tana aiki sai rinka cinye albashin kai kuma kana cin bashi kai baka biya kudin makarantarta ba za ta iya daukan nauyin kannanta guda uku hudu ba albashin mijin ne zai sarrafa albashin ba kai da ka biya miliyan kaza ta gama jami'a ba ba za ta dauki nauyin kanwarta ba ba za ta iya bawa uwarta 5,000 a wata ba ba za ta iya bawa ubanta 10,000 ba tana aiki ba za ta iya ba wa zai ci kudin mijin kuma idan wata ya je karshe bata bashi wai zage ta zage uban nata da uwar gaba daya bauta sama da kasa dan haka shi yasa tsofaffi suke mutuwa da bakin ciki daga tsoho yana da tarin yaya amma bai da gata saboda zamani ya canja yaya ba tausayi yaya ba jin kai ba dole mutuwa ta zama musiba ga mai wannan ba to yaya zan kare rayuwata ina bauta akan waɗannan mutanen da za su zo su yi min wannan abun a ƙarshe wallahi zan gina lahira na ne iya ƙarfi da haka duk wanda ya samu wadata first abu na farko fara gina lahirarka abinda na rage kwa samu ba su da garanti ba su da tabbas a yayin zamani yayi hakuri mai hankali shi yake lura da me yake faruwa yau da gobe da haka iyaye yau ba sa samun taimako sai kadan sai ya kai matarsa sau tara umra da hajji kafin ya nemi kace tsohon nan madari a taimaka masa kullum sai ya uzuri a ce ai ka tsufa kamar ka tana ciwo ai kaza ba akwai keke ba a kai ka tura ka kan keke mana a biya kudin keken amma matarsa ba fashi ya gama yawon duniya amma ba zai taimake ka ba ka je kai labbaika allahumma ma ka cika da imani ba zai maka ba yana kwana da sola da AC a gidansa ubansa yana kwana da mafici wallahi wallahi abinda ke faruwa kenan gidanka da sola gidanka da AC gidanka wuta baya daukewa amma ubanka yana kwana da suru da mafici fata a kofar gidansa hidimarka kanka ƴaƴan zamani kenan haka mai hankali yi kokari ya gina lahirarsa ka samu ka tanabi abinda ka tanada in kun mini alhamdulillah in ba ku mini ba kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku taimaki iyayenku don ku samu lada duk wanda ya bi iyayensa baya tozarta malamai suka ce kai wanda yake bin iyayensa hatta abokanan gaba ba sa iya nasara akan shi mai bin iyaye mai taimakon iyaye in yana fama da abokan gaba wallahi sai ya karya su saboda yana taimakon iyayensa shine wanda Allah yake kulawa da shi saboda ya kula da gajiyayyu wani yace wai mai amfani haihu wannan wani ya fada mai amfani yayan aka ji an ce haihu yace to mai amfani su yace mai za su ma yace ƙara wahala ba goyin baya nake ba ina fada ne ba na goyi bayan ban san amma zafi ya shiga ya shiga wahala ne ya shiga bala'i ba yi masa komai ba yace zai mutu da bakin cikin yayansa da hawan jinin su yace in dai ana haihu ana samu alheri shi dai bai ci sa'a ba yace ba zai taba ba abokin sa shawara ya haihu bai tara ya bace ba zai yi ba me ya faru saboda frustration he is frustrated yayan sun dora masa bala'i ba nutsuwa ba kwanciyar hankali shine rayuwar da ake ciki da ka tunawa ka taimakawa cikin iyayenka wace uwar ka agazawa galibin mu iyayenmu mata suna nan wasu mazajen kuma suna mutuwa musamman uba kai maza maza ka taimaki ubanka kafin ya tafi ya barka dan yawanci suna mutuwa kafin iyaye mata su mutu ku taimaka ku yi kanku marasa lafiya nawa ka ciyar nawa ka taimaka sau nawa kake gaida mara lafiya a wata a shekara sau nawa kake masallaci nawa ka gina cikin abin da Allah ya hore maka makaranta nawa ka assasa me ka gabatar wa kanka dan ka samu shimfiɗa mai kyau makotanka me kai musu makota ba su da haƙƙi a kanka danginka ka san suna da haƙƙi a kanka kanin babanka dan uwan mahaifiyarka me kai musu ka duba kanka gani me yake karuwa da shi a wajenka kai cikin ni'imar da Ubangiji yayi maka me kai musu me ka gabatar musu menene yau idan ka mutu za su yi kuka su ce wani yana mana kaza yana taimaka mana darasi na ilimi nawa kake zuwa a matsayinka na musulmi ka je ka koli jahilci ka gina addininka kai rayuwa akan ilimi da imani menene gudunmuwar da kake ba wa da'awa kira zuwa ga hanyar Allah a kira mutane su gane daidai me ka gabatar me ka taimaka wa kake taimaka cikin masu da'awa wani dalibin ilimi ne kake kusa da shi kake bashi tuwo ko kake bashi kudi ya sayi littafi ko kake taimaka masa ko kake agaza masa ko da pensiri ko da littafi wanne ne a ciki harkar addini guda nawa kake ciki wace harka ake ta addini kake ciki ko wani komiti ko wata jama'a ko wani abu da ake na harkar addini me kake yi wa kanka hisabi kafin a maka hisabi wani yace da a ce in mun mutu za a kyale mu to wallahi mutuwa ta hukumai hutu yace sai dai walakinna idza mitna bu'isna in mun mutu za a tashe mu ne kuma za a tambaye mu bayan wannan akan komai wa nus'alu ba'dahu an kulli shay'in wani yace ya kai bawa gashi Allah yana kallon ka kana mai sabo harisan ala dunya walil mauti nasiya kana kwadayin duniya ka manta mutuwa anasiya taliqa Allah wallahi wassara ka manta haduwa da Allah ka manta haduwa da kabarinka ka manta haduwa da cin kasa bakinka zai ci kasa bakinka zai cika da kasa ka manta wannan wa yawman abusan tushibu fihi nawasiya ranar da rai fuska take turkunewa ranar da kai yake yin furfura saboda bala'in wannan rana da a ce mutum zai zauna bai sanya kansa sutura ta tsoron Allah ba to da yayi yawo cikin tsirara ko da shi ya fi kowa kaya da duniya tana da wama dan wani da duniya ta da wama dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kisa manzon Allah ce ku yawaita ambacin haziman ladzat mai rushe jin dadi annabi ya ambaci mutuwa da sunan mai rushe jin dadi mai rushe jin dadi mai rushe jin dadi manzon Allah ce kun fi dunya ka annaka gharib zamanto a duniya kasance a duniya kamar kai bako ne ko matafiyi ka lissafa kanka cikin ashabil qubur kullum ka rinka sa kanka ka ji cewa kai fa kana cikin yan magabartan can da baka zuwa ziyara karka karkata zuwa ga duniya karka dauki duniya a matsayin gidan zama da gidan morewa ka daina gayawa kanka wai zaka dade a duniya ka yaudari kanka ka daina mai da hankali akan wannan duniya kamar ta lahira kada ka rate akan wannan duniya kai rate da ita kawai kamar yadda bako yake daukan guzuri idan zai yi tafiya kawai ibnu umar yace idan kai yamma ka kai yamma kar kai tsammanin gobe da kai za a yi asubahi idan ka je asubahi kar kai tsammanin gobe da kai za a yi yammaci yace kai amfani da lafiyarka kafin rashin lafiya ya same ka zo masallaci kafin kafar ta rike zo masallaci kafin ciwo ya same ka zo masallaci kafin ka makance zo kai ibada kai aikin Allah kafin talauci ya tinkare ka manzo Allah yace abubuwa guda biyu dan adam baya son su yana gudun su yakrahul mauta baya son mutuwa wal mautu khairul lil mu'mini min al fitna manzo Allah ya ce mutuwa ita tafi alkhairi ga mu'mini sama da fitinar duniya wa yakrahu qillatul mal dan adam baya san karancin kudi karancin dukiya wa qillatul mal aqallul hisab karancin dukiya karancin abin da ka tara shi yafi karancin hisabi talaka shi za a fara gamawa hisabi kafin wanda yake mawadaci shi kam sai ya dade a gada ana masa dogon lissafi malamai suke cewa irin su hatimul asammi komai yana da kwalliyarsa da adansa kwalliya da adan ibada shine jin tsoron Allah alamar jin tsoron Allah gabawa shine takaita buri takaita dogon buri ka tagaya wa kanka cewa gobe ni ne a kabari jibini ne a kabari Imam Hassan al-Basri aka ce wata ran gari gasa tayi datti ya shagaltu yana ta neman lahira ba za ka wanke rigar ka ba yace to al'amarin ai ya wuce haka ni na manta ma tayi datti ana can ana ta karatu ana ta sallah Hassan al-Basri ana ta fama ya rabbi kai mana afwa Imam al-Ghazali yake cewa ka kula da waɗannan abubuwa ka nesanci dogon buri saboda idan ka sa wa kanka dogon buri a rayuwa abubuwa kamar haka suke samun ka na daya tarkuda'a da kasala kinda'a da kasala sai ga mutum yana cewa a ba komai ai nan gaba zan yi da sauran lokaci musamman in saurayi ne matashi abu na biyu tarkutauba kin tuba sai mutum gashi ya istighfari wallahi bazai ba ya tuba ya tashi ya tuba da jin dare bazai yi ba yana ta sauka a tubu sauka a tubu ai da sauran kwanaki insha Allah ni yaro ne matashi kuma ai wane ma bai mutu ba ballantana ni haka shi dai yake yaudaran mutane abu na uku fadayi na tara dukiya da shagaltuwa da duniya da barin lahira yace wai ina jin tsoron talauci saboda kada in na girma talauci ya dame ni wai zai tara kudi yanzu zai tara dukiya saboda in ya girma wai ya ji dadi bai sani wata kila cikin kabari zai girma yace wata kila zan zo in samu rauni ba zan iya nema ba dan haka dole ne in je in nemo abin da zan yi tanadi saboda kar shi ya kame ni kada tsuba ya kama ni kada talauci ya rungume ni yazo yana neman duniya ya manta lahira ita neman duniya aibu ne in an manta lahira neman duniya abun yabo ne alheri ne idan ana neman ta kuma ana neman lahira a kula da wannan aibun da ake magana akan neman duniya a manta lahira abu na karshe shine ke kasa zuciya da mantawa da lahira saboda kullun idan mutum ya sanya dogon buri to zuciyarsa tana bushewa baya iya tuna mutuwa ballantana ya tuno kabari Ali ibn Abi Talib yake cewa abun da nake jiye muku tsoro abu guda biyu tulul amali dogon buri wattiba'ul hawa da san zuciya yace saboda dogon buri yunsil akhirah yana mantar da mutun lahira wattiba'il hawa yasudduka anil haqqi bin san zuciya sai ya hanaka bin gaskiya duniya koriya ce mai kyan gani mai dadin gani inji manzo Allah yace hulwatun khadira koran abu abun sha'awa yace inna Allah mustakhlifukum fiha wa inna Allah lalli Allah mai maye ku ne a cikin ta fayanzura kaifa ta'malun zai ga ya za ku aikata fattaku duniya ku ji tsoron duniya dan ku tana da mutuwa wattaqun nisa ku ji tsoron makircin mata ku kiyaye sharrin mata da makarin mata mata sun halakar da mutane da yawa farkon fitinar da Allah ya jarraba banu Isra'ila da ita shine akan mata rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.